والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعبد يا الله ما دوكتي وندا يا هذا مو أونا مسلاتي وندا مكزو مكهدو ومن جبات الدا وندا الدورة. سنة مسلاتي ومركز الحافظ ابن حجر رحمه الله. يو منا شدة جوتا ربيع الثاني هجرة منزل صلى الله عليه وسلم لدى مكة زوى المدينة كان هذا الشيء كرا دبو لدى ليه هدى ما عند بقوي وان دي داتي دا شرن دا تكوس دا وطن سبتمبر ميلادية كان هذا شكرا دبو بيو دا شرن دا بيو muna roƙon Allah madaukaki ya sakawa wanda ya gina wannan katafaren masallaci ya saka mai da firdausul a'la amin aka wanda suke kula da masallacin su ma Allah madaukaki ya sa ya zama sababi na samu aljanna firdaus aka mu ma da muka hadu a wannan guri Allah madaukaki ya hada mu a cikin gidan karantin shi Firdausul A'la. Allah madaukaki ya wafaka mu a cikin ababen da za mu fada. Kuma Allah madaukaki ya amfanar da waɗanda za su saurara, waɗanda suke nan da waɗanda ma sauti zai kai gare su. Allah kuma muna roƙon shi ya maida musulmi a duk inda suke zuwa ga aqida ta magabata wadda a cikin ta ne izza da ɗaukaka ta al'umma take. Sababin rauni wanda yau musulmi suke fama da shi shine nisantar turke da asali na ƙarfinsu wanda shine aqidarsu. Sahabban manzo alaihi salatu wassalam sun kasance ɗan kaɗan ne amma da ke suna riƙe da tushen nan na ƙarfi sai da suka mallaki duniya gabaki ɗaya. Manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa nusirtu bil ru'b masirata shahr, yace an bani nasara da jeho tsoro a cikin zuciyar abokin adawa gwargwadon tahiyya ta wata guda. Da ka ji an ce musulmi a lokacin za su yaƙe ka nan zuwa wata guda to tsoro ya mamaye zuciyarka. Amma lokacin da muka bar turke na ƙarfinmu sai rauni ya shiga cikinmu, muka kasance a cikin al'ummomi mu ne koma baya a wajen ƙarfi nake ne. Yau in ka ji an ce an kashe mutum kaza za ka samu galibi din musulmi ne. Saboda me yasa? Saboda su ne a duniyance ba su da ƙarfi. Don haka ‘yan uwa da suka shirya wannan daurar sun kyauta yayin da suka ce duka littattafan biyu da za a karantar su kasance a cikin aqida, musamman yanzu muna cikin lokuta wanda a cikinsu tawabit na al'umma ake ƙoƙarin girgiza su. Bal matsalar inda take da girma shi ne daga cikin waɗanda suke kira zuwa ga sunna, abubuwa waɗanda suke tawabit sanannu ne a hili suke su suke ƙoƙarin simar shari'ar. Kenan zai zama fitina ga ‘yan sunna waɗanda suke musamman awam waɗanda suke tahiyya ta sunna. Don haka yana da kyau mu koma ga littattafan magabatanmu, musamman littattafai da suke bayani akan aqida, saboda shi ne fondasiyon. Gida yanzu misali fondasiyon bai zamna ba, in ka ce za ka shagal da definisiyon ya zai kasance ina abu na harko shine foundation din nan a tabbatar da shi kuma alhamdulillah idan muka diba magabatan mu sun rubuta littattafai masu yawa wanda ke bayanin aqida wanda annabi alaihi salatu wassalam ya bar sahabban shi akai kuma za mu ga dukkan tare da bambancin uslubi za mu ga cewa duka akan abu guda suke yana aqidan nan kamar yanda Sheikh Qasim ya gabatar aqida ce wadda dukkan malamai a wannan lokaci suke akan ta manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar sahabbai ba illa akan aqida guda dan haka mu kokari mu mai da hankali wajen fahimtar addinin musamman aqida ta musulunci saboda da wannan ne za mu samu sira saboda muhimmancin da ya sa manzo alaihi salatu wassalam makka shekara 10 bai yi magana akan abin da ya shafi sauran abubuwa wanda musulunci ya zo da su daga baya wanda shari'a ta kawo ya yi tartibi ne akan mi akan aqida gyara zukata wanda zukatan nan su ne makayi wanda daga ƙarshe zai ɗau shari'a saboda ana cewa at-takhliya qabla at-tahliya yanzu misali mutum ya kama abinci mai kyau mai tsada amma kwanan da ya zuba mashi wannan abincin a cikin shi kwanan mai dauda ne ya zaka ci wannan abincin kana abu na farko da ya kamata shine ta tsabtace wannan kwana shi yasa aka ce at-takhliya qabla at-tahliya kuma zamu ga magabatan da suka rubuta a cikin rubuce-rubuce a cikin aqida da waɗanda suke akan tafarkin su duk zaka ga akan abu guda suke yanzu misali abinda Sheikh Qasim ya karantar da mu na aqidatul raziyyi zamu ga su ne dai za su sake dawowa a cikin abinda al-allama as-sidi rahimahullah ya tabbatar a cikin wannan littafin da ikon Allah za mu karanta. Wannan littafin shi ne usul al-aqaid ad-diniya wanda as-sidi Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir as-sidi at-tamimi rahimahullah ya wallaka an aihe shi shekara 1307 ya rasu kuma 1376 kenan shekara nawa ya rayu 90 ba dai ko 70 ba dai 70 ba dai to kenan kuma in muka diba tarihin rasuwar shi mutum ne wanda bai kima da rasuwa ba kwarai saboda daga cikin ɗaliban shi al-allama ibn Uthaymeen Abdullah al-Bassam duka wannan suna daga cikin ɗaliban shi kenan su wannan ibn Uthaymeen ya wuce shekara 20 da wani abu da rasuwa ba kenan ana ɗaukar shi cikin mu'asirun al-muhim babban malamin yana da littattafai wanda suke shahararru daga cikin littattafan shi wake tana da wani daga cikin littattafan shi tafsirin shi daga cikin littattafan shi akwai al-qawlu as-sadid fi maqasid at-tauhid wanda dan littafi ne wanda a hajamin shi dan karami amma in ka diba kunuz din da ke cikin shi game da kitab at-tauhid zaka san matsayin malamin da manzuma fiqhiyya wadda ta shahara wadda mutane da suna hardada al-muhim yana ɗaya daga cikin manyan malamai wanda ke na sunna wanda kuma ya kamata a kula da karanta littattafan malami ne wanda asali a cikin madhabin imam akan madhabin al-imam ahmad yake madhabin hanabila a cikin furu kenan amma kasancewa iya ya shagaltu sosai da karanta da daddahun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah da Ibn al-Qayyim rahimahullah wanda kana ga athar na karatun da daddahun su a cikin littattafan shi wannan ya sanya mujtahid ne ba ko ba cikin komai yake tafiya akan abinda Hanabila su yi sai abinda dalili ta bayyana a gare shi kan cewa wannan shine ya dace da sunna wannan littafin ya fara shi da basmala tare da cewa wannan nuskar da ke hannunmu babu basmala a cikin ta amma malamai suna ishara da cewa akwai wasu nuskhatiyya wanda akwai basmala sawa'un ya fara da basmala ko bai fara da masala basmala ba babu masala saboda kun san abinda ake rubutu ko kuma bayani idan ya kasance khutba ne ana fara shi da hamdala kamar yadda manzo alaihi salatu wassalam yake buɗe khutbobin shi da daura aure da innal hamdalillah ba tare da bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu to dai a zaka mutane suna kuskure ce bismillah arrahman arrahim innal hamdalillah la innal hamdalillah shi zaka fara ko kuma mutum zai zo ya yi jawabi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim la in za ka karanta qur'ani a lokacin ake isti'aza kenan littahi ko bayani idan ka hudda shi mahuta ta khutba kana iya fara shi da hamdala idan ka hudda shi mahuta ta risala wasiqa bismillahir rahmanir rahim min muhammad ila min muhammad rasulullah ila fulan kenan ka hudda shi a mahuta ta wasiqa kana iya fara da basmala basmala dai ta kunshi ba ba wa isti'ana ba kinna ta neman taimako ne da sunan Allah bismillah sunan Allah wanda shine asalin dukkan sunaye suna komawa ga sunan Allah lafdul jalala Allah shi yasa ake cewa daga cikin sunayen Allah kaza ba za ka tarjin a ce daga cikin sunayen misali daga cikin sunayen Ar-Rahman Allah akasin ake hudu wanda shine mai wanda ya cancanci uluhiyya bauta shi kadai ne ya cancanci bauta babu wani mahluki ko da annabi ne ko mursali ko mala'ika ne ba su cancanci a bauta musu Allah shi kadai ya cancanci bauta kuma shine Ar-Rahman Ar-Rahim wannan ma daga cikin sunayen shi suke wanda suka kunshi sifa ta rahma tare da bambancin da malamai suke kawo tsakanin sunayen guda biyu yace alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu yabo yabo ya tabbata ga Allah yabo ya tabbata ga Allah menene yabo yabo shine hudin sifar wata sifa mai kyau ta abin yabo sawa'un wannan sifar amfanin ta ya zo gare ka ko bai zo gare ka ba kamar ka ce misali wani wani mutum ne kyakkyawa yanan ka sifanta shi yanan nan alif wal lam a cikin alhamdu malamai sun ce lil istighraq ma'ana ta dukkan yabo yabo ga baki ɗayan shi lillahi na Allah ne shi shi kadai saboda lam a cikin lillah lil ikhtisas mun gane ko babu wani mahaluki wanda ya cancanci wannan wannan yaba in ba Allah ba shi kadai yake da wannan yaba misali yana daga cikin yaban Allah ka ce Allah shine mahaluccin shine mai arzuta shine mai jijiya bai halitta ba ka ce annabi shi ya halitta yana annabi ma yaban shi daban yake yana da iyaka amma shi Allah yana da yabo ga baki ɗayan shi wanda baya tarayya da kowa a cikin wannan yabo yace rabbil alamin mahaliccin wanda shi mahalicci wanda shine mamallaki kuma shi yake jujjuya shine kalimatul rabb wanda ya halitta yake halittar ne yake arzutar da ita kuma yake jujjuya da yanda ya ga dama al'alami dukkan halittu. Allah madaukaki shine mahallicinsu kuma shine yake arzutar da su kuma shine yake jujjuya su yanda ya ga dama baya neman agajin mu. Ya ce wa sallallahu wa sallam. Allah ya yi salati. Mene ne salati? Allah ya yi yabo. Yabo ya yabi annabi a wajen al-mala'ul a'la. Su ne mala'iku. Ya ƙara yabo za a ce. Saboda dama Allah ya yabi manzon shi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi. Kai da kace Allah yayi sallallahu ala nabi kace Allah ƙara yabo ga annabi alaihi salatu wassalam wa sallam ya kubutar da shi ko ya ƙara kubutar da shi dama Allah ya kubutar da manzon shi daga dukkan wata wani abu wanda yake nakasa ne na dan adam ala Muhammad ga manzo Muhammad wanda shine karshe daga cikin manzanni kuma shine wanda yayi shi duka falala bayan shi babu wani annabi wa alihi da alayen shi da alayen shi na alayen shi ana nufin mazawwan gidan shi ali 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 jafar al-afi al-abbas saboda ni ali yana iya zuwa be da ma'anar mabiya amma nan ba da mabiya ake saboda me yasa saboda an yi afin sahabbai sahabbai su kuma suna cikin mabiya kenan nan ana nihin alaye na musamman wa sahabihi da sahabban shi su wane ne sahabban shi sahabi shine wanda ya haɗu da annabi a lokacin da suka haɗu da shi ya yi imani da shi kuma ya mutu akan imani ko da ya yi ridda ya sake dawowa kamar riga ce wadda ko da ya hudda ta in ya sake sa ta tana daidai da shi sunan shi sahabi kama al-ash'ath ibn qais radiyallahu anhu wanda ya yi ridda kuma ya sake dawowa musulunci lokacin da ya dawo sahabbai abubakar radiyallahu anhu ya aura mishi yar koshi kuma dukkan wanda suka yi rubutu a cikin tarihin sahabbai duka sun kawo sunan shi babu wanda ya huta shi daga cikin sahabbai wa atba'ihi da mabiyan shi ila yawmiddin har zuwa tashin kiyama kuma kana samun salatin nan da aminci daidai gwargwadon biyayyar da kake wa annabi saboda kaidin shi ne a wannan bin annabi alaihi salatu wassalam shi yasa bin annabi alaihi salatu wassalam abu ne wanda falalar shi tana da yawa riba a cikin sallah cikin kowace sallah duk musulmi sai mai addu'a assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin su wane ne as-salihin as-salihun su ne wanda suke kan tafarki annabi rayuwa mutum ya kasance cikin salihin shi kuma baya cikin mazawa annabi mabiya annabi kenan ka zama cikin salihin abu ne wanda duk mai hankali ya kamata ya yi yadda zai yi ya kasance cikin su saboda yau a ce misali musulmi miliyar biyu wanda suke sallah kowanne a kowace sallah so bi sai ya ce maka sai ya ce Allah ya roƙa maka Allah yanan ka ga abu ne wanda yake mai falalar gaske ya ce amma ba bayan haka wannan amma ba ana zuwa da ita bayan sun huda kafin a shiga maksudin abin da ya sa kake rubutu ko kuma za ka yi hutuba abinda kake son kai magana a kai shi yanzu so da yawa za ka ga mutane suna canza wannan da waba'at ka tsaya a kan wanda ya zo a cikin sunna ya zo cikin hadisi wajen fiye da 30 amma ba'at babu inda ya zo waba'at bal hatta a harshen larabci masana larabci suna cewa waba'at akwai kuskure a cikin shi wasu kuma so da yawa za ka yi cince thumma amma ba'd shi ma ba gurin shi ba ne amma ba'd shi ne ya zo a cikin nas kenan ka takaita da abin da yake cikin nas ya ce fa hada mukhtasarun jiddan wannan littafin mukhtasar mene ne mukhtasar shi ne takaitaccen littafin wanda kalmomin shi kaɗan ne amma ma'anar shi tana da yawa ma'anar shi ta yi kalmomin da aka yi amfani yawa akwai mutawwal ko kuma mubassat littafin mubassat wanda shi kuma kalmomin sun yi ma'ana yawa akwai kuma wanda shi kuma tsaka-tsakiya to kowanne daga cikin su yana da fa'idodin shi shi yasa zaka ga malaman da suka rubuta cikin mutawwalat akwai wanda suka rubuta cikin mukhtasarat akwai wanda suka yi tawassul kowanne yana da fa'idodin shi mukhtasarat daga cikin fa'idodin mukhtasarat kana iya haddace su a cikin sauti idan abinda ka haddace kuma ilghali shi yake tabbata to wannan mukhtasar din yace mukhtasar ne sosai ya takaita shi sosai fi usulil aqaid ad-diniyya menene mawdu'in littafin shine usul na al-aqaid ad-diniyya asulla na aqidu na ad-din menene aqida aqida ita ce dukkan abinda mutum ya kudurce a zuciyar shi wanda baya da shakku game da shi da ka fara samun shakku to ba aqida ba ce inda kana da shakku a kai sai abinda baka da shakku barka neman dalilin shi ma asalin saboda tabbatacce ne a cikin zuciyarka baka da shakku a kai to usul menene asulla su ne waɗanda ko kuma aqida ta musulunci ita ce imani da Allah da littattafai da manzanni da mala'iku da kaddara da ranar lahira wannan su ne usul na imani da imani da dukkan abin da manzo alaihi salatu wassalam ya zo da shi a cikin qur'ani ko cikin sunna tabbatarwa to asallan aqida su ne da tattaro mana a cikin wa'annan littafi saboda akwai furu na usul kamar yanzu misali yana daga cikin asulla imani da manzanni ya zo a cikin hadisin Abu Bakar wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito a cikin musnad cewa mursalai 313 ne annaba 124 wasu malamai suna raunana hadisin kenan ta ga akwai saɓani game da adadin tare da cewa asalin aqidar babu saɓani a kan ta wanda ya ce bai imani da manzo ba wani bai imani da manzanni ba ba da imani misali na biyu misali Daniel ya zo cikin wasu hadisai cewa annabi amma wasu ba su tabbatar da hadisan ba kenan wannan furu ne daga cikin usul wannan ana samun saɓani a ciki amma usul na aqida ahlus sunna wal jama'a ba sa saɓani daga mutum ya saba sai a ce mishi to ya fita da wannan matsala amma hudda shi da kanshi yana buƙatar sharuɗa da kuma sharuɗa su tabbata da mawani su kau amma lalle ba a cewa misali mas'ala ta aqida ce malamai sun kaskashi biyu misali asma'u was sifat akwai malaman da suke gan ta'awil madhhabi na ahlus sunna wanda gaskiya ne saboda aqida ce kace abu ce a kulla a cikin zuciyarka baka da shakku a kanta ya zaka ce kuma an yi saɓani a cikin ta wani ne ya zo ya sabawa gaskiyar da manzo alaihi salatu wassalam ya bar sahabban shi a kai mun gane ko addini ya wa'anda suke na addini ya ce wal usulil kabira al muhimma da asulla wa'anda suke su ne manya-manya masu muhimmanci wanda dukkan musulmi ya kamata ya san su kuma ya kudurce su a cikin zuciyar shi ya kasance ba ya da wani abu wanda zai girgiza shi game da wa'annan asulla ya ce iktasarna fiha ala mujarradil isharati wat tanbih a cikin wannan asulan da muka kawo a cikin wannan littafin ya ce mun taƙaita da nuni da tsokaci ga ainihin wa'annan mas'aloli min ghairi basti lil kalam ba tare da shunhuda magana ba ba tare da magana mai yawa a takaice mun kawo wannan asulla wala dhikri adillatiha haka ba za mu kawo yace ba zai kawo dalilan wannan mas'aloli ba mun gane ko yace aqrabu ma yakunu laha annaha min nau'il fihras lil masail yace yana kusa da ya kasance fihras da na masail menene fihras fihras wannan kalma ce wadda take farisi asalin ta ba larabci ne kamar matashiya kawai ka kawo matashiya masail din da zaka ko ka tattauna ko zaka tattauna kamar yanzu misali ka dau littattafan da ake wallafa yanzu da karshe ana cewa ma fihras al-ayat fihras al-alam a ce ma wani kamar daga nan zaka iya gane dukkan mas'alolin da aka tattauna a cikin wannan littafi sannan kuma a gaya maka a cikin wani shafi yace li ta'rifa usulaha saboda ka san asalin wa'annan masail in wa maqamaha da kuma matsayin wa'annan asalin wa mahallaha min ad-din da matsayin da ke gare su a cikin addini yace kuma man lahu ragbatun fil ilmi yatatallahu basaha ke wanda yake da kwadai kenan an ya wadace ya wadatar da shi ya san wa'annan abubuwan a dunkule ba tare da shiga cikin adilla da wannan shiga cikin kwarai ba ya yi imani da wa'annan abubuwan sun wadatar da shi amma wanda yake yana da kwaɗayi na ilimi to yana buƙatar ya shinhuda yana buƙatar shinhuda wa'annan masail ya koma ga tattaunawar da suka tattauna wa'annan masail din tare da kawo adillar su da abin da ya kama da haka saboda duk lokacin da kake ƙara ilimi musamman game da abin da ya shafi aqida duk lokacin da kake ƙara samun kusanci ga Allah saboda ilimi ibada ne kuma shi yake sanyawa ka samu tsoron Allah innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama daidai gwargwadon iliminka daidai gwargwadon tsoron Allah ka saboda jahilci baya bauta Allah fa'lam Allah ta fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbi ka fara da sani in baka sani baya zaka ya zaka ibada yanda Allah yake so Allah baya son wata ibada in ba kamar yanda ya shar'anta ba kai kuma wahayi baya zo maka ko ba haka limamin Umar wahayi baya zo maka baya zo mini kenan ta wata hanya zaka gane gaskiya ta hanya annabi alaihi salatu wassalam wannan jahilci yana yi dole sai ka san shi yasa idan baka sani ba Allah bai ce kai aiki haka nan ba ta fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun in ba ku sani ba ka da abin da zaka yi ka koma ga mazawai ka tambaye su lokacin kai ba bauta Allah da jahili ghairu maghdubi alaihim wala dhalin kamar yanda malam zai kawo bayani a gaba basaha wa barahinaha min amakinha yana buƙatar a shinhuda wa'annan mas'alolin da dalilanta da dalilan wa'annan mas'alolin ne min amakinha daga guraren su daga cikin Qur'ani da Sunna da ijma'in malamai yace wa in yassara Allah idan Allah madaukaki ya yassare ya sauƙaƙe wa fasaha fil ajal ya kuma bada tazara a cikin rayuwa wana ya samu rayuwar shi da dai tsawo yace basattu hadhihi al-maqalib yace zan saki wani rubuta wani littafi wanda a cikin shi zan shinhuda dalilan wa'annan mas'aloli sai dai Allah madaukaki bai kaddara haka ba ya rasu rahimahullah kahin ya kai ga manhush ya kahin ya cika wannan buri ba sai dai idan ka koma sauran da littattafan shi rahimahullah duka wannan mas'alolin ya tattauna su yana da ya rubuta littattafai masu yawa saboda mutane ne waɗanda duka rayuwarsu sun sanya ta cikin ilimi ba su shagalta da duniyar mu ba kamar yanda mu yau dai kowa dai ya za a yi ya rayu shekara 40 da rayuwa 100 wani yana tantani da musulma shikenan ba da hada kalas sai a tafi amma su a imma ba haka ne ba ko yanzu a imma duka lokacin su cikin ilimi ne sanin Allah sanin mai Allah yake so da kuma aiki shine suka fi yadda rayuwa shi yasa Allah madaukaki ya sanya musu albarka yanzu yau aka ce ka kawo sunan mai kudi goma na zamanin Bukhari haka ya kawo shi ko uku kai da shi Sheikh Zubair ya ce ko uku amma masu ilimi ga su nan barkatai yanzu a nan take kana iya kawo nawa saboda ilimin nan shi da shi Allah madaukaki ya dawwamar da sunayensu wanda kuma kullun ana musu adda kullun ta ake al-Imam Bukhari ba ta mulu kahin mu buɗe littafi Sheikh Qasim kahin ya fara so nawa yace Abu Zur'a da Abu Hatim da Abu Muhammad Ar-Razi yace rahimahumullah As-Sa'di so nawa muka ce rahimahullah duka addu'a ce yanan kaga wannan yana gwada maka muhimmancin kula da ilimi yace wa waddahtuha bi ajillatiha kuma zan bayyana ta da dalilanta ana wa'annan mas'alolin zai bayyana su da dalilansu yace al aslu al awwal asali na farko wanda ya kamata dukkan musulmi bal dukkan dan adam saboda wannan asalin Allah ya halicce mu Allah bai halicce mu dan me yake da suna ba dan saboda ayyukan mu ba na duniya ba Allah madaukaki ya halicce mu Allah ma halicce ya halicce mu ne saboda ni saboda mu san shi mu kaddatar da shi da bauta Allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahum يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ينن قال الله هو السبب الذي سهل التسع ميل الكسر شيني سبب الأسنش كم كما يتعو وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون ينو إن سوني مقيم نهل التا كسان الله كما كتلي تدشي دهجن شوان ده شيني بوضاه ke asalin farko shine al-tauhid idan aka ce tauhid kalma ce ta larabci ne wahada yuwahidu tauhidan ma'ana ya sanya abu guda ɗaya baya da kishiya yace haddath tauhid al-jami' li anwa'i haddath tauhid ma'ana menene tauhid ta'rifin shi saboda al-hukmu 'ala shay'i farkon an tasawuri shi yasa ya fara da shi in baka san abu ba kai magana akan kana magana akan falalar tauhid asali ba ma san me tauhid ne nan abu na farko da malamai suke gabatarwa shine tarihi shi yasa aka shiga ko kudi tattaun fitu abu na farko ya ce ma sallah ita ce kaza sana shiga maka cikin hukunci ko tauhid ko wanda suka ji ai sallah ke haddu tauhid tarihi na tauhid an jani wanda ya haɗu ne anwa'i da nau'ukan tauhidi yace shine huwa iqarul abd shine kudurcewar da bawa yake wa imanu da imani bi tafaqqudillahi bi sifatil kamal da kadaituwar Allah da sifofi na kamal sifofin shi na kamal wanda babu nakasa a tare da shi yace wa ifraduhu bi anwa'i ibada da kadaitar da shi da nau'uka na ibada dukkan abin da ke ibada wanda take a bayyane da wanda take a goyi ibada ta zuciya da ta gabbai ibada ta gabbai kamar sallah azumi hajji da abin da ya kama da haka ta zuciya kamar ni malam Umar ibada ta zuciya kudurcewa aha kudurtan ha yabo ikhlas ikhlas كمان إخلاص توكل خشوع ده التضرع ده قلنا تبارك الله يوم بس الخوف الرجاء المحبة ده قلنا أي كان ينزوج يعني كم سنه سنه أي كان جابه سبب إذا باب نزوج يا تونا جابه لا نجس على إن الجسد مضر إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب يتي فدخل في هذا يأتي بأكسين وانا التعريف وانا التعريف يقوم شنو توحيد الربوبية الذي هو يقوم شنو توحيد الربوبية سوى إلى توحيد الربوبية ليش لا أنا التعريف كنت تعريف دي يأتي التعريف يقوم شنو توحيد الربوبية أنا إناية كنت تعريف تعريف دي كبار يتي هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة يبدو بصفات الكمال نن سوى دوانا يتضمن الربوبية يا ذاك تيش أبي الله يصفنت يا صفنت لصفات الكمال هم الهالي بكتبت الشباب tunda kabashi sifa yanan ka tabbatar da akwai mun gane ko yace huwa i'tiqadun firad ar-rabb bil khalq ce shine kudurta cewa Allah madaukaki ya kadaita da halitta shi kadai ya halitta dukkan wani abu da ka sani ko ma bayan Allah abun halitta ne babu wanda yake halitta shi dan adam yana sana menene sunna shine ka hada wannan abubuwan da Allah ya halitta su ba ka wani abu da kuma yanzu misali masu ilimi sun hada wasu nau'uka na ƙarfe da wayoyi da rogo aka yi jirgi in suna kan su halitta shi sai sun halitta ƙarfen nasu ba na Allah sannan rogon da dukkan abin da za su sa ciki ya kasance nasu wannan shi kake halitta yana Allah shi kadai ya kadai ta da da halitta warrazq kamu ce rizq arzq shine arzutarwa shi kada yake arzuta shi yake bada arzuta arzikin da aka bada kuma shine arzq mun gane ko warrazq kenan Allah madaukaki shi kada yake arzutarwa wa anwa' at-tadbir da dukkan dangogi na jujuya shi kada yake jujuya al'amuran shi duniya nan da ka gani komai tana tafiya ne a bisa tadbir na ubangiji kuma baya neman agajin kowa saboda lamarin yake innama idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba wahala ke da kowa ba kamar malam Umar bane wanda da sahi yake neman ina gurin masallaci yake shi Allah innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun to wanda kun fayakun ne yana buƙatar wani ya taimaka mishi kuma wanda wannan abun halittar shi ne duka kowa abun halittar shi ne mala'iku da kansu abun halittar shi yace wa tauhid al-asma'i was-sifat haka ya kunshi tauhid al-asma'i was-sifat aina cikin ta'rifi muke hudurta tauhid al-asma'i was-sifat bi sifati al-kamal idan aka ce sifa akwai suna sifa ta kunshi ta kunshi suna ya za a sifanta abin da babu zatin shi ba yiwuwa kenan akwai zatin sana ka samu sifar ya ce wa huwa ithbatu ma ahbathahu linnas shine tabbatar da abin da ya tabbatar wa kanshi saboda sifofin Allah da sunayen shi tauqifiya ne ba bane wanda da hankalinka za ka iya riskawa gani ko yana suna shiga cikin wannan khabariyat abubuwa ne wanda da nasi ake tabbatar da su duk sunan da Allah bai tabbatar wa kanshi da shi ba ba a kiran shi da shi haka sifar da bai tabbatar wa kanshi da ita ba ba a kiran ba a sifanta Allah madaukaki da wannan sifa wa athbathahu lahu rasul ma athbathahu li nafsihi kana a cikin alqur'ani saboda alqur'ani kamar yanda ya gabata kalamullah magana shi wanda malaika jibril ya jiyo daga Allah madaukaki ya isar da ita ga annabi alaihi salatu wassalam wa athbathahu lahu rasuluhu wanda kuma manzon shi alaihi salatu wassalam ya tabbatar mishi a ina a cikin sunna tabbatar ta kenan dole ka hinkace sunan Allah kaza ko kaza sifatai da Allah dole sai kana da nas na qur'ani ko kuma sunna tabbatar ta in ba haka nan ba ba danganta suna ga Allah ko ta sifa min al-asma'il husna na daga sunaye wanda suke al-husna nan jam'u ahsan ba jam'u hasan ba wanda sun kai karshe wajen kyawu yasa idan zaka ce misali al-ismu baka ce al-ismu al-hasan al-ismu al-ahsan cikin sunayen Allah was sifatil kamilatil ulya da sifofi wanda suke eh akwai kamala cikin su ana ba mana kasa sun kai karshe wajen kamala al-ulya madaukaka Allah madaukaki a cikin Qur'ani cikin ayoyi kamar hudu yana ba mu labarin da cewa yana da sunaye wanda sun kai karshe wajen kyawu a ruke shi da waɗannan sunaye a kiraye shi da waɗannan sunaye kuma a yi tawassali da waɗannan sunaye wajen roƙon shi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kenan da waɗannan sunaye ake kira Allah madaukaki ake sunayen shi kuma da su ake tawassali wajen neman biyan bukata ana tawassali da waɗannan sunaye sai dai ba kamar yanda wasu suke yi ba ya rabbi duk sai ina tambayar kai in kai ba tambaya ta annabawa idan suka yi tawassali da suna sai su wani abin da suke so rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim amma ba rabb kadai ba ko kuma wani suna mutum ya ta maimaita shi ba musamman adadi na musamman suke sanya a ce 70 in kai 71 ya baci ya za a ce eh adda ke da banki ma da shek a ba mutum 1000 kaza ya kasance cikin case din kuma abin da ya saura ka ya kaza ne kamar ta san da cewa Allah ya karbi wannan ayyukan inda kai a cikin ayyukan ka baka san ba menene Allah ya karba ba to kai wa case din su hasbi Allah wa ni'mal wakil ta kare yana a taimako musu yana ba sa yin rubuta shi subhanallah wannan duka bid'a take kawo sunna sauki ke cikin ta dai ba haka wannan rabbi la tadarni fardan zakariya khalas magana ta kare la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin manzo sama sanan ta wannan du'a kar la ilaha illa allah alimul halim la ilaha illa allah rabbul arshil azim la ilaha illa allah rabbus samawati rabbul arshil azim ko karim da kai shi kenan abinda ake so zuciyarka ta halarta lokacin da harshen ke yake magana ba ka san sai kana ya latif kana hankalin kuma yana waje da wani galibi haka ne tabbazin ma zaka ga wani gamin guda goma ake da a lokaci guda wallahi musta'an a cikin sunna wallahi kwanci hankali yake da nutsuwa duk wanda ya bar sunna sai ka same shi cikin fadamiya da rashin nutsuwa da kagan shi ka san da a gigice rezo din nashi ya shiga cikin jira ya ta wasifatul kamilatul ulya min ghairi tashbih wa la tamthil ba tare da tashbih ba tashbih ne ne tashbih tashbih shi ne ka kamanta wa la tamthil wanne ne tamthil tamthil kace kama da abu kaza yake kamar ka daidaita shi da wannan abu tashbih shi مطلق التشريع سواء كمن تاشد وانا ابو وما كمن تاشد وانا ابو ذلك التشريع من ذلك akwai kuma takif wanda ya kamata ya zo nan gurin ba kai ya fashi a ce ga yanda yake yasa ahlus sunna wal jamaa kasa magana cikin kaifiya saboda ni saboda Allah bai ba mu labari game da kaifiya shi ya ba mu labarin cewa akwai zatin shi ya sifanta da sifofi kenan mun tabbatar da wannan sunaye da wannan sifofi amma idan aka ce yanda yake bai ba mu labari ba bai ba mu labarin yanda zati ne yake ba sifofin da ya sifanta da su kenan dole mutum ya takaita akan abin da Allah madaukaki ya bashi labarin shi wa min ghairi tahrif ba kuma tare da tahrifi ba tahrifi shine mutum ya canza shi akwai tahrif na lafazi akwai tahrif na ma'ana na lafazi misali wa kallama Allah Musa taklima wanda yake san daya daga cikin a'imma na qira'at na da Abu Amr al-Nidani wanda daga cikin mu'tazila yazo yace yana san ya samu mashi qira'a ko kirkira mashi qira'a wanda zai ce wa kallama Allah Musa taklima domin ya kawadda yayi inkarin sifa ta magana daga Allah madaukaki to yace to mu dauka in mun yi wannan mun jara ko kuma mun bata wannan kuma ba littafin Allah bai batuwa saboda Allah yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wata ayar yace ya zamu da ita wata ayar guda wala ma ja Musa bin Qatin aw kallamahu rabbuhu ita ya zamu da ita babu magana yana dole a tabbatar da sifa ta magana ga Allah madaukaki da Qur'ani baka iya kore sifa ta magana ga Allah madaukaki wannan shine tahrif na lafzi daga cikin tahrif na lafzi kuma akwai yana da yawa cikin wajen rafiza a cikin saboda Qur'ani mun so ba su yarda da shi ba ƴan Shi'a Qur'ani mun suna aiki da shi ne min babu zakiyya amma wajen su Qur'anin mu wanda yake hannun mu ba shi ne wanda aka sankar ga manzo alaihi salatu wassalam bal ɗaya daga cikin nuru tabarsi ɗaya daga cikin jigajigansu yana da littani wanda sunan littanin faslul kitab fi isbati tahrifi kitab rabbul arbab wannan riwayoyi ne kawo ɗaruruwa wai wanda ke tabbatar da cewa littafin Allah sahabbai sun canza shi sun ƙara a ciki abinda aka wannan yadi Ahlul Bayt da Ali ibn Abi Talib sun hudda su kamar misali suna cewa alam nashrah sun ce aya ta biyu sahabbai sun goge alam nashrah laka sadrak wa ja'alna aliyan laka sihra suka ce wannan ayar kuma akwai sura gaba ɗaya suratul lulaya wanda aka ce sahabbai sun wannan amma ka fahimta da matsalar ɗaya rawatib kamar yadda wani shekul islam yake cewa su ne mutane mafi ƙarya a cikin abin da ake nakaltowa in kuma abu ne wanda ake riske shi da hankali su suka fi kowa wuta ya ce inda cikin dabbobi ne da jakai za su kasance in kuma in tsuntsaye ne akwai wani tsuntsu wawa wanda in kana kore shi shi wajen kekewa ya ce to da wannan tsuntsun zai kasance wautar rawafid Ali ibn Abi Talib ya zama khalifa ko bai zama khalifa ba dan me yasa bai zo da Mus'haf Fatima ba Mus'haf Fatima sun ce ya lumka Qur'ani sau uku laysa minhu harfun wahid ko harfi guda babu wanda yake daidai da alqur'ani da ke hannun amma sun ce wannan mutanen su ci gaba da aiki da shi min babu tafiya ha sahibu zamani ne wai lokacin da annabi alaihi salatu wassalam ya rasu ali ibn abi talib ya hudo musu qur'ani na asali yace kun ga Qur'ani nan da kuke aiki da shi fa ko ba shi ne nan hakika ba wanda aka sauko wa Manzo Alaihi Salatu Wassalam sai suka ce kai mu ba ma buƙatar wannan Qur'anin nan sai Ali yace to da yau ba ku ƙara ganin shi sai sahibi zamani ya sauko mahadinsu wanda yake can cikin wani kogo yana jira wanda suke cewa a yawaita zunubi dan ya mutu Allah musta'an wala ta'til kuma babu ta'til ta'til shine wahintar da abinda ainihin sunayen Allah madaukaki suka kumsa na sifofi da yana shiga cikin ta'awi ta'til akwai ta'til kulli akwai juz kamar jahmiya da makamantan su ba su yarda ma da sifofin ba ta suka yi sunayen mujabbara sunayen Allah mujabbara ne babu wasu ma'ana kamar da aka ce Sheikh Ismail ba ya da wata ma'ana wadda take da alaka da Sheikh Ismail ko ba haka ne ba dan ne sai aka ce ma Umar akwai wata ma'ana da ta sa aka ce ma Umar tambaya ce malam Umar malam Umar akwai wani abu wanda shi ne yasa wanda ke cikinka wanda shi dalilin shi yasa aka sama Umar akwai babu kawai aka ga suna ne mai kyau aka sanya maka wanda aka ga suna ne mai kyau Ismail aka sanya musu suka ce haka ne duka wannan suna yana Allah ba su da wata ma'ana babu wasu sifofi da suka suke sun yi inkarin sifofi ga baki ɗaya sai a sha'ira su kuma wanda suka ga cewa wannan akwai matsala suka ce su suna tabbatar da sunayen sai dai sifofin ba duka suke tabbatarwa sauran ta'awilin su suke saboda akwai wanda idan suka yi inkarin sa akwai babban matsala kamar al-hayy sifa ta rayuwa idan mutum ya mutu wannan sifar akwai matsala shi yasa ya sai suka tabbatar da wasu suka inkara musu yanzu misali nuzul sun inkara nuzul wannan rahmar ubangiji ita ce take sarkara shi ba waja'a rabbuka wal malaku suka ce wannan umarnin ubangiji ne ba shi da kanshi yake zuwa ba mun gane ko sai suka yi ta'awilin wannan suna yanzilu rabbuna suka ce umarnin shi ne ke sabka ko rahama shi ce take sabka idan ka gane shine ta'awil ahlus sunna bas ta'awil dukkan suna wanda Allah madaukaki ya tabbatar wa kanshi da shi a cikin Qur'ani ko a bisa harshen Manzo alaihi salatu wassalam suna tabbatar da shi kuma suna kudurta cewa sunayen Allah ba sunaye ba ne jamida ba sunaye ne waɗanda suna da ma'ana idan aka ce Allah kenan shi ne wanda ya cancanci uluhiyya shi kadai ne wanda ya cancanci bauta ar-rahman akwai sifar rahma a ciki ar-razzaq akwai sifa ta arzutarwa a ciki kenan ba sa ta'tilin wannan sunaye ko wannan sifofi na Allah madaukaki ya ce wa tauhidul uluhiyyati wal ibada ya kumshi halla wannan ta'arifin ya kumshi tauhidul uluhiyya wal ibada a dai a wata gaba wa ifraduhu bi anwa'il ibada da kaita da shi da dangogi na ibada yace wa huwa ifraduhu wahdahu bi ajnas al ibada shine kaita da shi Allah madaukaki da dangogi na ibada dangogi na ibada ne ne ibada dukkan abin da Allah madaukaki yake sawa'un ya kasance na zahiri ne ko wanda yake na batin wanda ba a gani shi kenan shi yasa duk lokacin da ka zo da wani abu wanda kace Allah madaukaki yana san shi dole sai ka kawo ka yi saboda abin da Allah yake so baka iya gane shi da hankalinka me yasa idan mutum yayi sallah asuba raka'a hudu dukkan mu nan zamu ce sallar shi ba zai ba alhali ya yi wanda ya yi raka'a biyu ya fi shi yin aiki saboda
saboda ya saba wa annabi bal yahdharu alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adaban alim wa lakum fi rasulillahi uswatun hasanah yanan dole sai ibada ta kasance akwai ikhlasi cikin ta akwai mutaba'a kahin ta kasance ibada ta kahin ta kasance aiki kyakkyawa kamar yanda al-Fudail ibn Iyad rahimahullah yace ahsanu amala yace ahsanu akhlasuhu wa aswabu dole sai an samu wannan abubuwa guda idan aka samu guda ba samu guda ba ba shiga cikin aiki na dai an samu ikhlas babu mutaba'a aikin banza an samu mutaba'a babu ikhlas zero yayi wahala gware zai kwanta ne kuma inda ya tsaya akan wahalar kadai da dama saboda nan na farko wanda baya da ikhlas ya shiga cikin shirka karami karamin shirka kuma babban zunubi yayi sada yayi shan giya ko ba haka ne ba wanda kuma ya saba wa annabi yana shi ma faɗa cikin wani babban matsala ya faɗa cikin fitna wanda Allah yake fal yahdaru alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna shi yasa ibn sirin da yaga wani yayi raka'a biyu bayan sallah bayan raka'a ɗaya wani as-salatu khairun min an-nawm bayan raka'a biyu ya kara raka'a biyu sai yace mai ya hada yace bayan as-salatu khairun min an-nawm ko bayan shiga lokacin asuba raka'a biyu kada yake wannan shine sunna babu sai yace ya aba muhammad yace ya baban muhammad yace kana tsammanin Allah zai azabtar da ni kawai saboda na mai raka'a biyu yace Allah bai azabtar da kai saboda raka'a biyu da ka mu ce amma zai azabtar da kai saboda mukhalafa annabi shi da kai annabi yana daga cikin haƙoƙin shi akan mu dukkan ibadar da zamu yi a bisa karantarwa shi ba kamar yanda hankalinmu ya nuna mana ba wa ifradaha min ghairi ishrakin bi ba tare da hada shi da wani a cikin wannan bautar ba fi shay'in minha ma i'tiqadi kamali uluhiyyati tare da kudurti uluhiyya wanda take cikakka ta Allah madaukaki wanda shi kadai ne a cikin uluhiyya shi kadai ya cancanci wannan bautar kuma ibadarka gabaki ɗayan shi 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 kadai takima yace fa dakhala fi tawhid ar-rububiyyah إثبات القضاء والقدر ومبشرا سيما داو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك